بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى يا قارئ حدامو أيو الهميس شابك يقوت محرم شكرا تادو دار ليهم داربين دتقص واندا يديد بيو قوتن بقي جولاي دو يدا شين دشين ميلادية أنا مدلسي نام من كتاب التوحيد لا محمد ابن عبد الوهاب وانا عندما لي وانا بابي يقول لك بشر آية فلما آتاهما صالحا جعل لهم شركاء فيما آتاهما آية سورة الأعراف آية 90 قام قال كانت وانا آية سيقوم بيان دم كفارة وانسان ساتي ما لَيْتِ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا قَالَ ابْنُ حَزْمٍ اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ كُلِّ اسْمٍ مُعَبَّدٍ لِغَيْرِ اللَّهِ كَعَبْدِ عَمْرٍ وَعَبْدِ الْكَعْبَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ حَاشَى عَبْدَ الْمُطَّلِبِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْآيَةِ لَمَّا تَغَشَّاهَا آدَمُ حَمَلَتْ فَأَتَاهُمَا إِبْلِيسُ فَقَالَ إِنِّي صَاحِبُكُمَا الَّذِي أَخْرَجْتُكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ لَتُطِيعَانِّي أَوْ لَأَجْعَلَنَّ لَهُ قَرْنِي فِي أَيِّ فَيَخْرُجُ مِنْ بَطْنِكِ فَيَشُقُّ وَلَأَفْعَلَنَّ يُخَوِّفُهُمَا سَمِّيَاهُ عَبْدُ الْحَارِثِ فَأَبَيَا أَنْ يُطِيعَاهُ فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث وذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما فيه مسائل ما لم يأتي بابي باب فنم الله تعالى الوقت عند أبنجدي يأي موسى بيوان وأن أبنهيه والناس صالحا إذا ولا فيه جعل له شركاء shike dan sai suka sanya ma ubangiji ababan tarayya fi ma atahuma a abin da ya ba su baiwa abin da ya ba su kyauta da da ibnu hazm al-zahiri yace sun yi ittifaqi a can akan haramcin kowane suna wanda aka bautar da shi zuwa ga wani Allah ta'ala kamar a ce abdu amr ko a ce abdul ka'aba ko abin da ya kama da wannan sai dai abdul muttalib shi ma wannan zamu zo mu tattauna akan wannan da'awa da ibnu hazm yayi yace ba da bai san halatta Abdul Muttalib a sahih bisa halatta ba sai rubutu daga Abdullahi dan Abbas tafsirin wannan aya cewa annabi Adamu lokacin da ya kwanta da Hawwa sai ta samu ciki sai Iblis ya zo wajen su yace ni ne sahibin nan abokin nan naku da ya fitar da ku daga aljanna ko dai ku yi min da'a ko in sanya kahuna in sanya wato kaho guda biyu na wato akuya ta daji shi kenan sai in kafa shi a daidai wajen cikinki sai ya wato ya kashe wannan ɗan zan aikata yana korata su a haka saboda haka sai ya ce in kuna son ɗanku ya rayu to ku sanya min suna Abdul Harith sai suka ƙi mishi da'a nan da nan wannan yaron ya fito matacce shikenan sai ta ƙara samun ciki sai ƙara zuwa ya gaya musu cewa ɗansu na biyun ma shi ma zai mutu matacce ne in ba su mishi da'a ba sun sa mishi Abdul Harith shikenan sai son ɗa ya ɗauke su ya riske su sai suka sanya mishi Abdul Harith shi kuma Allah ta'ala shi ne a nan a wannan aya yake cewa suka sanya ma Ubangiji abin tarayya a abin da ya ba su kyauta ne ko su ce bawan Allah suka ce bawan wani Ibn Abi Hatim shi ya rawaito wannan kuma ya arabtarwa da isnadi ingantacce da Qatada Qatada yace sun yi ma Ubangiji shirka ne a da'a ba a ibada ba kuma shi ya karabtarwa da isnadi sahihi daga Mujahid Mujahid yake cewa fadan Allah ta'ala la inna ataita la salihan sun ji tsoron kar wato ya zama ba a basuwan dan adam ba ya zama shaitan ya riga ya bata halittar shi saboda haka sai suka sa mushi Abdul Harith saboda ya bar musu dan su akwai bayanan wannan daga Hasan al-Basri daga Sa'id ibn Jubair da wasu su a wannan kisa da bakanta ta karshe in an lura za a ga taro da wani abu bako da aka ba saba ji ba yana za a ji cewa ga annabin Allah annabi Adam ya yi wani abu wanda yake mai kama da shirka mun kawo wannan abin da ya kawo na Abdullahi dan Abbas ba shine kare yake da shi ba balba ma shine ma aka fi dogaro da shi ba akwai ruwaya ne da ake da shi Ibn Jarir al-Tabari Ibn Abi Hatim al-Razi Imam Ahmad Imam al-Tirmidhi Imam al-Hakim an-Naysaburi da sauran malamai da yawa suka fitar da isnadin su ta hanyar wani rawi da ake kira Umar ibn Ibrahim Abi Hafs al-Abdi al-Basri wanda ke rawaitowa da Qatada ibn Da'amat al-Sadusi daga al-Hasan al-Basri daga Samura ibn Jundub yace manzon Allah ya ce a lokacin da Hawwa'u ta haihu shine da Iblis ya zo mata ta kasance da zaran ta haifa da sai ya koma da zaran ta haifa da sai ya koma to lokacin da ta zuwa ta haihu ta samu ciki sai Iblis ya zo mata sai yace ai wannan abin da kike gani ana hada wasu wata ruwaya abin da kike gani yana yawan mutuwan nan ni ne nake kashe shi saboda haka ku sanya mishi suna Abdul Harith bawa al-Harith zai rayu saboda haka suka yi mishi da'a da wasu lokuta daga baya sai suka koma suka yi mishi da'a to wannan ya zama kamar wato ruɗin shaidan ne a wasu daga cikin hanyoyin ruwayi kamar yadda muka karanta na Abdullahi dan Abbas yana musu barazana cewa lallai zai kashe musu wadannan lallai sai ya kashe shi to wannan shine abin da ya sanya su kuma suka mishi da'a da haka a wannan rayuwar abin wannan kisan kamar yadda muka faɗa wanda suka ruwaito mazajen da suka ruwaito daga Samura ibn Jundub daga manzon Allah rijaluhu thiqat abuntattu ne suka ruwaito wannan ruwaya yadda dai kun ga ruwayar akwai a fizike za ku ji kamar ta tsiga jikin mutum ya tashi amma wanda suka ruwaito ruwayar abuntattu ne in ba shi Umar ibn Ibrahim al-Abdi ba wanda ake cewa abuntacce ne sai dai yana zuwa da baragurbin ruwayoyi wasu lokuta to wasu daga cikin malamai suna gudun kar wannan ya zama daga cikin wato adadin ruwayoyin nan da ya ruwaito baragurbai wanda ba su da kyau sannan kuma suka ce kuma akwai Hasan al-Basri hadisin da yake ruwaitowa daga Samura ba dukkan su ne saurara ba saboda haka akwai wata ila Hasan al-Basri bai saurari wannan hadisin kai tsaye daga Samura ibn Jundub ba to wannan shi da abin da suke faɗa zan ina sake dawowa ne saboda mu faɗa ko abin da ka tushe insha Allah ita ruwayar da suke cewa shi Umar ibn Ibrahim al-Abdi shine ya ruwaito ya kadaita da shi to amma dai ibn Mardawi a cikin kamar da ibn Kathir ya kawo tafsirin sa ya ruwaito ta wani hanyar wanda ba ta hanyar shi wannan Umar ibn Ibrahim al-Abdi ba ta hanyar wani wanda ake kira shi Sulaiman ibn ko kuma al-Mu'tamir ibn Sulaiman ibn Tarqan daga babansa Sulaiman ibn Tarqan at-Taymi daga shi Samura ibn Jundub daga manzon Allah in ya taba wannan isnadin ya to zai ƙara ƙarfin shi wani zama daga manzala ya zama daga manzala to dole ba inda muka iya manzala ya tabbata cewa ya faɗi cewa wannan ayan ta sauka ne akan manzon Allah cewa wato annabi Adam ne matarsa gudun kar ɗanta ya mutu ta sanya ma bai wanda ce bawan Allah ta ce bawan Harisu nan kuma tana cewa sunan shaidan ne Harisu kuma tana cewa sunan shaidan ne kaga kamar an yi wani abu mai kama da shirka kenan sai dai kuma ba wani shirka ne na sallah ba wannan koda ma ya tabbata in ya tabbata manzo Allah ya faɗi wannan maganar to sai dai mu duba mu ga ko wanda mafita za mu kawo mashi annabi Adam wanda mafita za mu kawo mashi annabi Adam to kuma ruwaya ta fuskar ruwaya yana da ƙarfi ƙwarai da gaske ko da mun ce riwayar Samura ibn Jundub bai tabbata ba saboda shi wato wane yake da suna shi wannan Ibrahim ibn Umar ibn Ibrahim al-Abdi to amma yana da mutaba'a a tafsirin Ibn Mardawi an hada zai zama yana da karfi inda na tabbatar ma da madarin isnadin inda tafsirin Ibn Mardawi ba da shi a hannu sai dai a wajen Ibn Kathir a ga me yasa kada ka wani lokaci kuma inda zai isnadin inda na san cewa amintattu ne suka rawaito tiryan har zuwa shi Mu'tamid ibn Sulaiman to da zan iya cewa ba hadisi ya tabbata kai wajen manzon Allah da amma kana cewa ban san wannan ba isnadin da samu isnadin da Ibn Kathir da yace da an da rawaito ta hanyar Sulaiman ibn Tarkhan daga Hasan al-Basri daga manzon Allah kana kace da isnadin ya da karfi kwarai da gaske akwai masu cewa Hasan al-Basri ba duka hadisai ne ya saurara na saboda Ibn Jundub ba sahabi ba duka hadisansa ne ya saurara ba to amma dai Ibn al-Madini al-Bukhari suna cewa dai ya saurara hadisan wanda kuma wannan yafi inganci ba su cewa wasu daga cikin sahifa ne kamar takarda ce ya samu to wannan shi kansa kamar da al-Ala'i ya faɗa ai ba ya lazumta datsewar isnadi dan haka shi ma wannan abin da aka kawo da ake suka hadisin saboda shi ma bai tabbata ba sai dai watakila a kawo ruwayar al-Tabari wanda yake cewa magana ce ta Samura ibn Jundub ba magana ce ta manzon Allah ba to wannan ya tabbata magana ce ta Samura ibn Jundub to kaga akalla ana da sahabi ya faɗa wannan magana sahabi ya fassara ayan cewa wannan ayan ta sauka ne akan annabi Adamu matarsa ta ji tsoron karar Iblis ya kashe mata da sai ta sanya mishi Abdul Harith bawa Harith wanda wannan sunan shi Iblis ne kuwa wanda ya tabbata daga shi wannan sahaba akalla amma ba ka ce bai tabbata zuwa ga manzon Allah ba sannan kuma ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas isnadin shi ba banta ya faɗi wannan magana ya tabbata daga wajensa to kaga dole a tsaya kallon maganar kallon tsanaki ne ya tabbata daga magabata ba za su yi ittifaki wajensa ba da abin da ya zama ƙudurin da mutuncin annabawa ba sannan kuma ya tabbata daga Sa'id ibn Jubair daga cikin tabi'ai ya tabbata daga Bahaq ibn Muzahim shi ma daga cikin tabi'ai ya tabbata daga Qatada ya tabbata daga Mujahid duk ga ruwayoyinsa na mala ya kawo mana ya tabbata daga Suddi Isma'il ibn Abdurrahman ibn Abi Karima Suddi ya tabbata daga Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam ya tabbata daga malamai da dama shugaban masu tafsiri duniya baki da Ibn Jarir al-Tabari wannan shi ne zabunsa ya ce wannan shi ne tafsirinsa ba ma wani tafsiri da ba wannan ba ko Ibn Jawzi ne ta shi kawo tafsirin wannan aya da ya tashi Ibn Jawzi a Zadul Masjid ya saba yana kawo maganganun malamai mabambanta to amma da ya tashi ma bai kawo wata magana guda biyu a wannan gurin ba saboda malamai suna cewa ba a yi sabani ba ɗan bayan ne daga ba su da saɓani amma ba a yi saɓanin cewa wannan ayar da ta fane tana ba da labarin annabi Adam da matarsa ba ba a yi saɓani ba saboda haka yanzu sai dai mu je mu kawo mishi mafita shi annabi Adam mun tabbatar dai ba irin shirkan da ake da muke mun tabbatar ba irin shirka ne yadda mushrikai suke a yanzu yayi ba amma dai ba irin shirka ne Allah ta'ala ne ke ba da labari shi ne za mu je mu tattauna yanzu amma dai cewa wannan hadisi wannan akare sun tabbata magabata sun faɗa haka kusan mai tafsir al-Aziz al-Hamid sharhin kitab al-tauhid yana cewa ba a san ma wani malami da ya taba cewa ba haka bane sai yan bid'a daga baya wasu sun malami yan baya suka dauka suka ce su sai wannan fasaha wannan ayan kan adabu bane ba yace asali yan bid'a ne suka fara kawo wannan magana amma yan sunna dai tafsirin sun kaje ka duba zaka ga duka tafsirin ne suna tafiya akan tafiya guda daya a tsabari in kaje ka duba manganinsa zaka ga kusan duk abin da ya kawo za ka ga yana tafiya ne akan tafsiri guda daya to akwai Muhammad ibn Salih ibn Uthaymeen akai al-qawl fi dinsa shi yana daga cikin wanda yake ganin shi gaskiya ba zai karbi wannan hadisi wannan ruwayoyin ba duk da ruwayoyin yana ganin suna da yawa amma ya ga kamar ba zai karba ba to abin da ya fi ya kawo abubuwa wajen hujjoji guda wurin ko shida ko bakwai ya kawo ɗaya bayan ɗaya to kowanne kuma a ciki za mu dauki wannan hujjan ta samu duba mu gani ta tabbata ko bata tabbata ba abinda ya kawo ya da'awa daga nan a ƙarshen al'amari kuma sai mu tike mu faɗi abinda yake shine magana mafi inganci fasara kyakkyawa wacce za ta kubutar da annabi Adam ba wai rushe ruwaya ba galibi malamai duk abinda ya sha musu kai wasu daga cikin sai su rushe ruwaya to wannan kuma hanya ce ba ta daidai ba dan kawai kagar ruwaya ta ma kai wannan ba hujja bane da zaka ce zaka share ta baki daya dalilin farko da inda idan ya faɗa akan wannan ayar yana cewa bai tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda bai tabbata da isnadi tirin zuwa ga manzon Allah ba to cewa bai tabbata zuwa ga manzon Allah tirin ba shi kansa wannan ba sallama shi akai ba saboda kamar yadda na faɗa ya tabbata zuwa ga da isnadi isnadin da aka rawaito mazajen isnadin masu inganci ne wanda suke rawaitowa daga Sabura ibn Junud sahabu manzo Allah ya ce manzo Allah ya ce sannan kuma ya zo ta hanyoyi akalla guda biyu wanda za su iya karfafa juna in kuma ka ce ma bai inganta ba to ya za a sabu shi su wata magana mummuna kan annabin Allah abu zai yi ba Abdullahi dan Abbas Sabura ibn Junud Ubay bin Ka'ab da isnadi wanda ya dan sauki amma dai za a iya itibari da shi duk sun faɗi wannan maganar kuma daga ga sauran tabi'ai duka kusan duk sun faɗi wannan maganar a tarewa da ake cewa Hassan Basri yana cewa shi dai nasara ne ko kuma ba annabi Adam ba ita kanta wannan ruwaya ce wanda take akwai itimali saboda shi yana da ruwayoyi guda biyu wanda za a iya kokarin cewa da can wannan shi ne ra'ayinsa amma daga baya ya sako zai iya ɗaukar haka din sannan kuma shi kadai ba zai iya zama hujja akan sauran manyan magabatan da suka saba mushi ba saboda haka in abin da Ibn Uthaymeen ke faɗa cewa bai tabbata ba to ta isnadi dai ya tabbata koda ba daga wurin mazala ba daga zuwa ga sahabbai to ya tabbata domin kuma kamar da aka sai tafsiri ba komai ne da ake samu mazala ba kai ya fassara wannan ayoyin ba sahabbai ake samu suna fassarawa mafi alkhairin tafsiri shine ka je wajen sahabbai to ba daidai bane kawai ka zo tafsiri ya zo ya tabbata daga sahabbai kuma ka je ka ce kai ba za ka yi da ba ka je ka dauki tafsirin wasu yan baya shekara ɗan ruwa aka yi bayan su ka ce su ba su yi da wannan ruwayar ba kawai ka tsaya kana wani wato yi lauya a ruwayar da ya zo ingantacce daga Abdullahi dan Abbas ko daga Ubay bin Ka'ab ko kuma daga Samura ibn Jundub shi yasa kamar da na faɗa muku zabin masir na al-Ibn al-Jawzi shi ma kawai ta magana ban ba wannan maganar ba saboda kusan ba za ka sami magana na wani wanda yake magabaci da bai kawo wannan fasarar ba a haka suka kawo duka sannan ya yi maganar cewa wato ya za a ce ubangiji kuma bai saukar da tubansu ba inda an faɗi zunubin to ya kamata a ce a saukar da tuba a ce sun tuba wannan abin da Ibn Uthaymeen ya faɗa ana kiran shi sallallahu ta'ala al-mu'abadiyya sunnan ubangiji da yake mu'abadatan bayi ubangiji na da sunnoni iri uku sunnoni wato wata al'ada da ubangiji yake gina aikinsa a kai akwai wato sunnatullahi ta'ala al-kauniyya wato sunnansa a halitta cewa ruwan sama dalili ne na wato hadari dalili ne na ruwan sama cewa wato samun ɗa kwanciyar mace da namiji dalili na samu ɗa wanda ubangiji haka ya tsara cewa waɗannan abubuwan su ne suke zama sababbin a samu waɗancan abubuwan in ya ga dama zai iya samar da abin ko babu amma kuma ya riga ya sanya al'ada sunnansa tana gudana ne akan irin wannan to ita sunnan ubangiji kauniya wata take ta halitta to yana iya sabawa kana iya wani lokaci kaga kawai ba ma mace da namiji kuma ya samar da dan adam ba shi ya samar da annabi adam babu namijin a samar da annabi isa ana iya samun wani lokaci kaga babu hadari kaga ruwan sama ya sauka haka nan kaga wani lokaci ba ruwan sama ba lokacin damuna ba duk ana iya yin samun wannan to wannan shi ake kira sallallahu ta'ala al-kauniyya ana iya canzawa wannan sai kuma sallallahu ta'ala ash-shar'iyya sunnan ubangiji ta shari'a shine ubangiji ya taranta cewa kar a masa shirka ya taranta cewa kar a yi zalunci ya taranta cewa a yi adalci a ban ƙasa a yi kyautayi wannan doka ce ya babu amma bai kallafa dole ne sai an samu da wannan a ban ƙasa ba illa iyaka dai wanda ya yi zai ga sakamakon aikinsa wanda bai yi ba kuma zai ga sakamakon aikin da bai yi ba to wannan ana kiyanta sallallahu ta'ala shar'iyya kuma ita ba dole ne a same ta ba to sai kuma sallallahu ta'ala al-mu'abadiyya wanda shi wannan ubangiji ba ya canja bai taba canjawa ba tun da ya halicci sammai da ƙasa kuma bai canja saboda wani ba shi ne wato ubangiji ya riga ya sanya wasu abubuwa da yake ga bayi to sai bayi su ma su yi wani abu tunda yawa ko dai ka yi aikin kirki ka shiga aljanna ko ka yi aikin kirki ba za ka shiga ba ko in kuna neman canji ku je ku ɗauki wasu abubuwa da ubangiji ya sanya kanun dokoki na rayuwa ku bi su misali kuna son ku rayu dole ku kawo dokoki azzalimi ku riƙe hannunsa in kuma kuka ga bare azzalimi suna zalunci shi kenan ubangiji kuma bai taɓa kawo muku zaman lafiya ba wannan ubangiji inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ubangiji shine yake faɗa cewa wannan abu bai taɓa canjawa ba ya canjawa to abin da yake magana shi ina fata an fahimta na uku shi uku na baya canjawa saboda haka kamar yanda wato baya da sabo wani wanda zai ba ubangiji ƙarya yace shi annabi ne misali kuma annabin na ƙarya ne ko ubangiji kuma ya kifallasa shi a karnuka kawai a duk kawai ita ce makon shi ba ita ce makon shi ƙaryar na baka amma kuma gaskiya ba ta yarinta ba ubangiji baya haka bai taba haka ba kawai da kuma ubangiji kuma ba zai yi kawai haka a samu wani bawan Allah mutumin kirki ne shekara dubu ana yaban shi ana cewa Allah ya kanshi ba ka ce wannan mutum banza ne ba zai yi baya haka ina su malik irin da muke faɗa su malik ibn Anas su at-Tawri su waye kamar yadda kuma ubangiji ba zai taɓa da mugune ba kawai a samu duka kusan mai ittifaki cewa walidi in an je lahira mun fi sa mashi zan cewa wuta ne je saboda mugunan aiki da ya yi a duniya kuma wani ba ka je kawai ce a ni aljanna zai je a ubangiji baya wannan wannan shine sunan Allah ta'ala al-mu'amaliya kaɗan ne irin su da jashi ake samu suke fita daga wannan su kuma ba wani fita suka yi ba a wani abu wasu abubuwa ne suka faru suka yi imani mu ba mu sani ba amma wani zai kawai zuwa zauna wani fafuro ba wani kasu kuma an riya da su kawai shi kenan kawai musulmi su dinga jin cewa wani su ya maki da musulunci ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza kuma fi tsammanin wuta zashi kuma ka je wani mu je lahira kuma wani mu gashi aljanna ubangiji ba zai bar wannan ba wani ana ke sallar da ta'ala al-mu'amaliya to shi abin da ibnu ismi ke magana abinda ubangiji ya saba muka saba sani a qur'ani shine idan yana son bawa in ya faɗi wani abu nashi wanda ba mai kyau ba to sai ya faɗi kuma tuban sa to shine ibnu ismi ke cewa to ya za a yi annabi adam a faɗi laifi da ya yi ma ubangiji amma kuma ubangiji bai faɗi kuma tuban sa ba baki da cikin kwatatin aya kaga da yanzu yayi mushi laifi a can a can aljanna ba ya bar tubarsa ba hatta laqa adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim qala rabbana zalamna anfusana kaga duka wannan gona ubangiji ya faɗi a wurare mabambanta ma cewa gashi ya tuba to shine zai zama cewa anan ubangiji bai faɗi magana tuban ba kawai sai dai aka ce fata alallahu amma yushrikun akanti wannan aka ga matsala ce shi a wajen ibnu ismin to wannan ba sani ba ko an fahimci wannan gaba magaba sai haka ibnu ismin ya faɗi ta gaban me ita asalin da ya gina maganar akan ta asali ne wanda malamai sun yarda da ita to sai dai abinda ya faɗa haka din ne ko ba haka din ba to mu shine zamu tattauna yanzu wannan abinda ibnu ismin ya faɗa zai tabbata ne inda a cikin ayar an ce annabi adamu da hawwa'u da sunayensu sun je sun yi ma Allah shirka to kaga wannan shi ubangiji kawo uzurin su amma ubangiji cewa kawai falan mata ka sha hamlat hablan hadifa kamar rabbi aka faɗa kawai sai aka ba a faɗi sunansu ba sabanin su shi kuma a can isan da yake magana na annabi adamu a can baya shi ubangiji ya faɗa sunansu cewa annabi adamu da shi da matarsa kar ku yi kaza kar ku yi kaza kar ku yi kaza labari ya biyo baya haka wa laqad aida ila adama min qawli fala sa yawlan lahu azma kaga ji an faɗi cewa ya ba manta dan aka mun sami shi azama ba ubangiji ya faɗi wannan magana amma a zo a ce kuma a nan wai shi ma dole sai an faɗi dai ubangiji inda ya faɗi sunayen su da shikenan sannan kuma zai iya yiwa zai yi ya zama ubangiji bai faɗi uzurin su bane saboda wani abu da ya shahara a wurin larabawa na labarin su cewa sun bayan sakowar su wato ƙasa to shaitan ya zo ya ƙara musu yaudara yanda ya yi musu yaudara a sama yaudara da sai kuma sai zama kuma wannan ilimin a wannan lokaci ya yaɗu a wurin larabawa baki ɗaya da wurin ahli kitabi da suke wurin to kaga in dai ya riga ya yaɗu to ubangiji kuma zai iya mu'amala da kuma sahabbai a abin a ilimin da suka riga suka sani wannan kuma wannan abu ne mai sananne a Qur'ani akwai irin shi da yawa a Qur'ani akwai irin wannan abubuwan da yawa wanda wani lokaci za ka ga Qur'ani yana faɗan magana bai ko fili ya faɗa baki ɗaya ba saboda ya riga cewa su waɗannan can wanda ake magana da su sun san labarin baki ɗaya saboda haka wanda zai iya yiwuwa sannan kuma ai wato nasoshi da mamun nasoshi a Qur'ani ko sunna sun faɗi wato a dunƙule tuba annabi Adamu ya za a yi wato ma'aiki ya lokacin da ya yi miraji ya je ga annabi Adamu a sama kuma ka ce wai Allah bai yaje mishi ba abin zai yiwu ba ya za a yi lokacin da ake neman ceto a dugunzuma a tafi da annabi Adamu har ya bada uzuri da zai bada uzuri kuma ya zama annabi Adamu ba yi da fuska a wajen ubangiji abin zai yiwu ba saboda haka ko da ba zai fice ya bai babu labarin tuban ba wannan zagon labaran da suka kawo da aka muka samu muka cewa annabi Adam ga matsayin sa wajen Ubangiji ga kaza ga kaza in za a shiga aljanna sai an je wajen shi an zo a ce to dan Allah ka je je ka wajen Ubangijin ka kai ne ya ba ka san aljanna ai kai ka fanta a zo a dan bude mana to shi ma dan zai zai ja da baya bari ba a kishi zai bude to kaga duka wannan yana nuna wato cewa annabi Adam a ko ba a sako da tuban shi ba a wajen aya to wannan wani abu ne sananne ba a bukatar bujiye wannan shi mutuncin da aka Ubangiji shi Ubangiji dama ba ma ya kawo ne dan wai mu izar da annabi Adam ba ai da baya an gama sai sai ce fata'ala Allahu amma yushrikun ba an ba yushrika ne ba bai fice su abin da su suke shirka ba zace Ubangiji ya dafar da barin abin da suke masa shirka a shi kaga mu an yi ne dan mu dau izinin mu ba an yi ne dan mu tsaya muna tattaunawa annabi Adam kaza ne ko ba kaza ne ba sai abu na uku shi ya fi tsanani ina nufin ma'aluma da za mu faɗa shi ya fi tsanani sai an kwashe da hankali za a fahimce shi malam ya yi magana cewa to annabawa a ittifaqin malamai Ubangiji ya katange su daga shirka haka ibnu Uthaymeen ya faɗa mutuwa mutum annabawa su mutu da shirka wannan wani abu ne da malamai sun ijma'i ba zai yi ba annabawa su mutu suna shirka wannan ai ya ci karo kuma da kasancewar su a majalisar Allah a ban kasa kamar yadda annabawa su mutu da wani laifi da Ubangiji ke fushi da su ba zai yi ba wannan ijma'in malamai ne babu wani annabi da zai mutu da wani laifi wanda wai zai mutu ko Ubangiji na fushi da shi bai tuba ba amma malamai suna tattaunawa ya halatta annabawa suna iya zuwa da wani laifi wanda in sun yi laifin ko Ubangiji ya zarge su saboda wannan laifin amma ya ce ya yi musu daga baya ko su nemi tuba wannan magana wata inganci ana samu haka mun fara maganar laifi kafin maganar shirka ta kula mun fara maganar laifi kafin maganar shirka wanda sai an kuma da hankali sannan za a ji me za mu faɗa ko san kasar da an tashi ne da koyar su alƙali iyal mai ashafa da sauransu kusan abubuwan duk ba wani lokaci kawai akan faɗe su ne ba wai dan an san su a karatu sosai ba shi ne suke cewa ana iya samun wani annabi wanda zai zama ya yi wani abu da zai saba wa Ubangiji ya saukar da ayoyi ya zarge shi kuma daga lokacin ba zai kara ba in aka ce babu haka wanda kusan wato ahlul hadith ma'abuta hadisai ma'abuta sunna wanda duk kusan isi ita faki akan haka shi ma wannan ba a saba wani ya saba ba sai mutu da ɗan baya daga baya wanda suka bi ra'ayin masu bid'a amma asali malamai masana Allah sosai magabata sun tafi akan cewa annabawa suna yin wani abin da Ubangiji zai ce musu dan me suka yi kuma ya kira wani abin zunubi kuma ya ce ku tuba yanzu mu fara da Adam wannan abin da ya ce yayi abin da Allah yake so ne yayi abin da Allah yake so ne Ubangiji kira wani abin ya yi zunubi aka yi faɗa sannan banda wannan mazala sanda wato in ga mutum ya zo masa sai ya ki bashi abin da ya kamata ya bashi na kulawa sai dai yana son shi waɗancan manyan su shi suna yana ganin shi wannan ai ya iya hannasu ne shi talaka ne in kuwa ta san mutunta manyan su ma dole ya mutunta sai ya kyale shi Allah ta'ala sai kudda aya yana masa faɗa yana cewa abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma ya yi masa faɗa a wannan ayoyin farko na sura abasa wannan kuma sai kawai mu murje mu ce wannan abu kuma daidai aka yi a wajen Ubangiji wannan fadan da aka yi kamar wata kawai ba fada aka yi ba fada aka yi mana fada aka yi za mu zanna bayan idan ibnu Maktum ya zo masa daga lokacin bai ƙara wasa da lamarinsa ba in ya zo firgidi ke tashi ya ce maraba da wanda Ubangiji na ya zarge ni saboda shi a wasu aya kana ji Ubangiji na cewa afa Allahu anka lima azinta lahu Allah ya maka afu amma me yasa kai kaza a lokacin da aka yi asra Badr a lokacin da aka yakin Badr bazan da ya nemi shawarar Abubakar ya nemi shawarar Umar Abubakar yake cewa yana ganin a dai kiyaye musu zumuncin su shi sai duk bangaren zumuncin amma bai duba wulakancin suka manzan Allah da wulakancin suka addinin Allah ba Abubakar sai ce yake gani a dan daga musu kafa Umar shi kuma yana zuwa sai ya duba janibin Ubangiji shi janibin addini zai duba ya ce ai duk wani kar ba wani ya kawai ka sa duk ka kashe saboda sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza da zalaje duwa ya kalla ya ga to kuma abinda bazana yi a wannan wurin ita abinda ya kamata kenan saboda ai dama shi ne rahama ne amma sallaka ila rahmatan lil alamin sai ya bi ra'ayin Abubakar to shi ko ubangiji saboda wannan abinda aka yi zai iya bayuwa wajen su kuma kafirai su ji cewa yanzu gashi ma ai duk zuciyar nashi ma akare take duk gashi abin ba zai iya kashe mu ba mu sai Allah ta'ala ya saukar da ayar cewa ka sake haka duk wani haƙuri da za a yi a bigiran da zai rusa addini to ka yi haka ubangiji ya sako da ayoyi a lokacin harbi ya yi barazanar ba zai iya azaba akan wanda matsala sai da ya kuka Abubakar sai da ya kuka sai zo nan sai a zo a ce kuma faɗa aka yi galibi abin da ke jawo mutane ke faɗa tsakani kayi shine muna kallon shi wanda ake faɗa ba ma kallon shi wacce faɗa shi ba wa shan aka yi sahabi ya daina faɗa ba sahabi ya waye isa sai faɗa aka yi Allahn da ya ba annabin wannan matsayin shine yake masa faɗa yanzu kuma ya ciki aiwa ina ganin babu wani abu a cikin wannan kamar wani kwamanda an tsara wani kwamanda ne na sojojin Najeriya kuma kaga ba shi faɗa ba sawo kushin kusa da mushi faɗa to me yayi a ciki ne ke wata ya mushi faɗa ai ai sai mushi faɗa to ubangiji ne ke wannan saboda haka ana iya samun annabawa sai wani laifin da ubangiji zai musu faɗa amma sai mutu akan da wannan laifin ubangiji baya bari baya bari duk wani laifi da ubangiji bai ya ga annabinsa yayi to zai yi saukar da ayoyi ya mushi faɗa kuma daga nan ba zai ƙara ba a mutanen kirki ma suka yi laifi ba sa ƙarawa ba dai annabawan Allah ba zai yi ba to sai tattaunawa akan maganan zai yi a sami wani annabi wanda yake a farko al'amarinsa yana kan addinin mutanensa daga baya ubangiji ya mushi saboda salaha da ya kan tare da shi da gidan nan mutunci da yake da shi tun kafin a mushi wahayi sai ubangiji ya mushi wahayi ya ce masa wannan abin da mutanenka ke kai ba daidai ne ba kai ma ka bari kuma kai ma yanzu gashi mun je mun ake ka yanzu ka je ka musu wa'azi sai daina wannan zai yi ko ba zai yi ba wannan malamai sun tattauna ba ma matsala ce da aka yi tafaki ba akwai Abubakar Abu wannan Abubakar ibn Tayyib al-Baqillani abin sana kawo shi saboda galibi ɗan ƙasar nan masu kokarin zagin mu da muke faɗa irin wannan maganganu da kuma magabatan mu irin su Ibn Taymiyya suna ganin kamar wai mu muke kawo waɗannan maganganu amma shi wanda ya ji al-Baqillani to ashariyancin sa ba duk wani ɗan a ƙasar da yake ashariyanci to ashariyanci shi ba za ta yi kyau ba ba ta hanyar Baqillani da ma san ma ashariyanci ne ta hanyar Baqillani ta hanyar shi sai shi Baqillani shi al-Kafa sa ba shi fasali ma ya da kato kaf yace faslun fi jawazi bil ithati man kana musiban lil kufri qabla risala fasali akan halaccin ubangiji zai iya aiko wani wanda da ta yake kan addinin mutanansa kafin aiko shi daga bayan ka aiko shi kuma shikenan sai je ya taima mutanansa wa'azi cewa ubangiji ya ba shi shiriya Ibn Taymiyya yana da littafi da yayi da ya sa mishi suna tafsirul ayatin ashkalat ala kathirin min al-ulama littafi ne mujallabi haka mai dan adadi wanda a ciki yake malamai tafsiri gyara akan fasarar wasu daga cikin ayoyi to kusan daga cikin fasara wata malamai suka tsaya kariya wanda ya za a fasara ta shine wannan aya ta fadan Allah ta'ala lanukhrijan laka ya shu'aybu wal ladina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'uduna fi millatina mudaran annabi shu'aybu suke ce mishi ya kai annabi shu'aybu za mu da kai da wanda suka imani tare da kai za mu kore ku daga wannan ƙasar tamu ko kuma ku dawo cikin addinin mu sai duka ga a ce ku dawo to da can annabin Allah shu'aybu shi wani abu yake yi da ba can a farkon al'amarin sa daga baya ubangiji ya ba shi shiriya da ta'udun da al'auda shi da arrujo ka dawo wani abu da za a can kaje yanzu ka wannan to ba da wani suka ce ɗin kariya wajen fasarawa Ibn Taymiyya ya ɗauki aya ya yi tattauna wanda ya fasara wata mafi kusa a kuma sanar wanda ba ya tattauna kyau maɗin gurgurun za a ga kusan ta'assuf ne kusan wato ɗan cidi ƙarfi ne kawai amma fasarar da ɗan fi shi ne fasarar da Abul Faraj Abdulrahman Ibn Jawzi ya faɗa cewa zai iya ɗaukar cewa da ta'uduna fi millatina shi ne la tasirunna wato sai dai ku zamo akan abin da muke a kai ko dai ku zamo akan abin da muke a kai shi ma wannan lafazin al'auda Ibn Taymiyya ya tattauna shi to a nan kai kana maganan shi wanda kake maganan al'auda da wannan ma'anar yace wata ba ta ta'addi ba wace ta ta'addi da lamun kofi ba amma wannan la ta'uduna fi millatina al'auda fi aka ce Ibn Taymiyya ya ce kaga wannan ba zai yiwu ba fasaranka ba zai yiwu ba zai yi anan ba. Suna cewa wasu suka ce anan abinda sa Ubangiji yace la ta'uduna fi millatina, suka gaya musu wannan maganar mutanen su sun yi mura'ati ta gariban lil kasra, ne sun yi mura'atin cewa annabi Allah ya shide ne a ba su wanda suka mutunta a wajen sa sa da yawa. To bangaren yawan su sai aka ce sai kun dawo. To wannan wasu malamai sun faɗa ka, to ya dan fi damu shi wannan. To amma dai Ibn Taymiya abinda yake faɗa da shi da ya kuma kawo maganar al-baqi lillahi da wasu malamai suna cewa Ubangiji a can gaba ya faɗi, ya hikaito maganar shi kansa annabi Shu'aibu, yana cewa qad iftarayna 'ala Allahi kadiban in 'udna fi millatikum. Shu'aibu kuma Allah ƙarya kenan idan muka dawo, shi ma ya faɗi maganar wannan dawowa. Yace sannan kuma a cikin Qur'ani ko Sunna babu wani abin da ya hana a ce cewa za a iya samun wani annabi da a can farko al'amari yake addinin mutanensa, daga baya ko Ubangiji ya bashi shari'a. Ce babu wani abu da zai kore wannan Qur'ani ko Sunna illa abinda mutane ke tawahumi kamar wato wannan sukan adalcin su ne. To kuma mun samu a sauran nassoshi cewa nan ba sukan adalci bane. Annabi Abubakar Siddiqu da Umar dan Khattab da sauran khulafa'ul arba'a su kansu inda gabanin manzana suka zo za su iya zama annabawa, amma kaje Allah ta'ala kaje wato tarihi da ya tawafiri a wajen mu sun aidatan ba musulmai ne ba. Aidatan ba musulmai ne ba. Sadaka ba matsala bane idan an samu cewa mutum ba da Ubangiji ya bashi babban matsayi amma kuma farma al'amarinsa ba rayuwa yake yi da Ubangiji yake so ba. Mahadi da zai zo, hadisansa suna da yawa. Daga cikin hadisai akwai hadisin da Imamu Ahmad, Imamu Ibn Majah suka rawaito hadisin Ali bin Abi Talib cewa wato yuslihuhu Allahu fi layla, Ubangiji zai gyara shi a daidai ɗaya. Wani wajen fasara wannan suka ce, wasu daga cikin malamai suka ce wataƙila mahadi a farko al'amarin shi ma ba yana rayuwa da Allah yake so ba, amma a lokaci ɗaya zai samu wa'azi ya samu shari'a shi kenan sai ya tuba, Ubangiji kuma ya karɓi tubarsa. Wasu daga cikin malamai suka kamar yusliqu Allahu fi layla, saboda haka shi kaga Ubangiji ana gane matsayi ne a ƙarshen al'amarinsa, ba a gane matsayi a farko al'amarinsa. Wannan ya daga cikin kuskure da wasu daga cikin malamai suke yi. Da yanzu idan ka ce su annabi Yusha'u da annabi Haruna duka suna kan koyarwan Isra'il ne, annabi Ya'qub ne a farko al'amarinsu, tunda da ba ai ba ai gungurgun ba sun juye ba ne baki ne sun bar ta koyarwa. Wataƙila wani ya ce amma ai sun lazumci wannan ne, sai Ubangiji da ya ga wannan sai ya ba su annabta, ba wani annabi Musa ne suka karɓi wannan shari'a ta tauhidin ba asali. To ya zaka annabi lo, ya zaka wannan shi da abin da mutum ya ce, ya zaka da annabi lo. Annabi lo a ittifaqin malamai annabi Ibrahim a cikin mutanansa ba sabo wani mai gargadi gabaninsa ba. To kuma annabi Nuh yana da adunkuliya daga cikin mutane kuma annabi Ibrahim wanda suka imani da shi gabanin yaran yaransa. Ubangiji ya ce fa amana lahu Hud wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Sai annabi Nuh yayi sakankance ba da awansa, yayi ya sallama ba da awansa, yayi imani da shi. Kuma gashi daga baya kuma an bashi annabta. Shi kaga ana iya samun wani annabi wanda a farko al'amarinsa yana kan addinin mutanensa, amma kuma Ubangiji ya bashi matsayi babba, saboda dama abinda ba a samu shi a samu annabi wani fasiki, ba a samu annabi fasiki, saboda wannan aya ya tsaye taɓa mutuncinsa. Saboda haka da yaran ya zo ya fara da'awa za a mishi burin abin da yake yi a baya, amma dan ya tashi akan wani abin da yake wato ya fantsama a cikin mutanensa, daga baya Ubangiji ya zo ya faɗakar da shi yana ba da shi. Wannan malamai suna cewa wani babu komi, al-baqi lillahi yana cewa wannan shi ne ra'ayin da yawa daga cikin malamai ahlul hadith. Al-baqi lillahi ya faɗa wannan magana. To yanzu kaga yanzu irin in ba na ruwan gudun da nake ɗan bi a hankali saboda kar wani shi bai gane ba. Kusan yanzu wani shi ma sai a kai gidan sarki yanzu a ce shi kenan ga shi. So duk irin wannan lokaci mutane kamata a riga barin ilimi a faɗe shi yanda yake, in ka je farkon ka tsaya ka ji ƙarshe. To shi kansa hai akwai ayoyi ma'aikinmu sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya tabbata cewa shi bai taɓa shirka ba, manzala ba ya taɓa shirka ba, kuma manzala bai cin ba ma shirka ba kawai, bai cin har yankansu da suka yi maguma kansu, manzala ba ya wannan. Amma kusan abinda shi ya zama manzala shi Ubangiji ya kintsa shi da wannan abin shi a karan kansa saboda matsayinsa, ai ba ya lazumta kuma sai an ba wani adabin haka, bai lazumta haka. To shi kansa annabi baki ɗaya lokacin da gabanin aiko shekara mai yin nan ya kaura cewa mutanensa ne baki ɗaya a dukkan koyarwan addininsu koko wasu bangarori ne ya saba musu shi kansa wannan yana da bukatar wato mutane su rika fahimtar shi kusan in ko duba kalmar shahada in kace la ilaha illallah kace muhammadur rasulullah ai kace la ilaha kace illallah akwai kace la ilaha illallah la ilaha wannan kaga ka wato cire mishi ka cire ma ubangiji ka tsarkake shi daga dukkan wani sufi na kana kasace illallah kuma ka tabbata masa dukkan sufi na kamala to shine malami suka ce to kaga akwai at-tahliya da tahliya at-tahliya shine wato ka tsarkake ubangiji daga dukkan wani abu da zama kushe gare shi shine kamar ka shirka din at-tahliya kuma shine ka tabbata masa da sufi na kamala kuma sufi ta kamala sufi na kamala to yanzu maza ana shi maza Allah shi a lokacin gabanin aiko shi ta haliya da ta haliyan duka yayi duka 50-50 aka samu wato ya tsarkake ubangiji bai masa shirka ba sannan kuma duk wani abin da ake bukata na sufin kamala a tabbatar wa ubangiji ya tabbatar masa haka ya faru ko kuwa an samu ta haliya yana kaso mai yawa amma ta haliya wasu kaso ne amma ba su da yawa sai da aka mushi shiriya sai ubangiji ya kara mushi haske aka haske wanne ne ya faru da ku a wajen a zamanin ku misali ku wanne ne ya kafi kamata ya zama mazala tun kafin a aiko shi ya zama annabi ba a bukatar komi duk wani abin da ake bukata ya tsarkake ubangiji daga wani sifa tana kasa ya tsarkake shi duk wani abin da ake bukata ya tabbatar wa ubangiji sunan kamala da yabo ya tabbatar masa to da aka aiko shi aka ba shi qur'ani baya bukatar komi bokiti ya riga ya cika fal baya bukatar komi ko ba yana da bukata din duk da akwai wadanda abu amma yana bukatar kari kuma ai shi kamar yana bukatar kari shi yasa ubangiji a san musu aure zaka je wajen ka ba Allah fahada abbalal nan shi wato shine wanda wato ya lama ba yana da takhaliya takhaliya wannan mazala bai taba zama wani lokaci da yake kokantan cewa wannan abu abin da ake bauta abin bautan banza ne ba mazala bai taba zama wannan ba bai taba samun kansa a wannan yanayi ba ko mazala ya kauce ma har abu da sai yanka ga kuma kansu sabon kun san cewa dan ka tsarkake ubangiji daga sufofi na kasa to kuma sanin shiriyar da zai baka dama ka tabbatar masa da kabalansa kai miki sallah kai miki azumi ka soshi kai waye kana bukatar kuma wahayi sai ka zalla ba shi da wannan ba shi da shi da ubangiji ke ce maka ke cewa wa da ka ba Allah fahada sanan yana cewa ma kuma tadiri mulki ta wannan imani da san aka sani ba kai ba muka baka daga baya to shi kaga waɗannan abubuwa mazana ba wai dungurgun ya zama ya zama bai tare da mutanensa ba ne akwai abubuwa da bai tare da su kaga mutane yana tare da su a makarimul akhlaq wajen gaskiya amana da suke gani da kuma taimakon mahaddata in sun zo wasu mazana ya ci gaba da jaya wannan shi ba kuma ko a lokacin kafin ma a annabta ta taukawa shi ai ya ci gaba da yin waɗannan abubuwa sannan kuma mazana tun a jahiliya kuma idan suka zo aka ro za a yi wani alkawari za a taimake wanda aka zalunta na sautin magruni ba za a yi aka yi da shi kuma addini su ne ya samu isa su a lokacin ai sannan kuma idan an samu wani wanda aka fikakul asir in an samu wani wanda aka kama shi da zalunci ba za a yi kan taimaka a ji a yanto shi a ji a kwanto shi sannan kuma za a kuma yana tare da su a aikin hajji da suke yi yana tare da su a aikin hajji da suke yi yana tare da su duk da wani lokaci sun dinga ci canza lokacin aikin hajji ai suna kawo shirka da abubuwa a ciki amma maza Allah idan mutanen sa Qurayshawa za su yi aikin hajji yana tunkudawa ya tunkudawa su yana kuma tsayawa da tsayawar su yi aikin hajji saboda me saboda tsarkake ubangiji ne a wannan hadisi ya haka ya tabbata hadisi da Ibnu Abi Hatim Razi ya ruwaito ta hanjan Al-Qadi Uthman ibn Abi Sulaiman ibn Jubair ibn Mut'im daga baba daga ammansa Nafi ibn Jubair ibn Mut'im daga babansa Jubair ibn Mut'im sai yake cewa la qadara ayyu rasulullahi wa huwa ala dini qawmihi naga al-ma'aikin Allah yana kan wani sashin koyarwar mutanansa kaga bari mu gama sai ku ji me yake bishi shi wa huwa waqifu ala ba'ir lahu bi arafat yana wato ya tsaya da wani taguwansa a filin arafa baina qaumihi tsakanin mutanansa yadfa'u ma'an nasi yana tunkuduwa da shi da mutanansa in sun tunkuda sun tafi tawfiqan min Allah lahu saboda wato katari da kuma sa'a da ubangiji ya sanya shi yana tare da mafi kyawun koyarwar addinin mutanensa amma kuma ya kauce ma kuma munin koyarwar addinin mutanensa kaga a da yayi yana magana addinin kawai yana magana aikin haji aikin haji. Saboda haka in kaga wani malami yayi magana cewa manzo Allah akwai wani bangarori na koyi na addinin mutanansa da ya rike, wannan kake mamaki. Ibn Qutaybah ya fara cikin Mukhtalifal Hadith As-Suddi ya fada wannan ba ana maganar cewa wato wai yana tare da shirka ba, shirka wannan ba zai yi ba, amma ana magana wasu daga cikin koyarwa masu kyau wanda da ma san koyarwa Annabi Ibrahim ne, to manzo Allah yana tare da su, amma ragowar kuma wanda suke ba masu kyau ba kaman shirka kaman waye, to wannan manzo ya kauce mishi. Saboda kaga anan abinda Ibn Uthaymeen ke fada cewa ittifaqi akai cewa annabawa ba shi wasi shirka ba kida, wannan ba ittifaqi akai ba, ba ittifaqi akai ba, wannan abin da yake fada ba ittifaqi bane, balle akwai wasu abubuwan ma da sai da tsuntsu sai Nabi Lut sai dai za a bankan bankan kawai ta kawo tawili babu ilimi, amma dai abin da yake za a kawo ilimi kuma Qur'ani ke goyen bayan shi shine babu wani wato makusa ga wani mutumin kirki saboda salahansa da a farko al'amarsa kuma ya fara rayuwa ba rayuwar da ake so ba, amma daga baya Ubangiji ya gyara shi dan manzo Allah shi mai taba yin shirka ba, kuma wannan baya nuna kuma dukkan annabawa haka Ubangiji ya aiko su ba su samu kansu a wani rayuwa wacce take na wato koyarwa mutanen su, daga baya Ubangiji ya masu shirya wannan. Ubangiji in ka bi ayoyin Qur'ani da kuma sauran asarai za ka ga duk akwai irin wannan babu wata matsala. Wannan idan mun sallama annabi Adam annan shirkan yake kenan ba, mun sallama cewa shirkan yayi wani lokaci yayi wannan. To ba ya guri mun dan wannan mutum da waje ne mai santsi, kar wani ya je ya ji kuma kar wani ya je ya ji kasa kuma bai jira kawo fitan ba, kuma ya ce to gashi duk kwarar sarrafa annabawan Allah, duk sarrafa annabawan Allah. Sannan Ibn Uthaymeen ya yi maganar cewa to kuma ya za a yi a ce ma wannan ruwayar ta tabbata a ce kuma Iblis da ya zo sai ya zo musu ƙuru'uru, bai zo musu da sunan da izwa'i ba, izwa'i shi ne wato ya zo ya cuce su ya zama ya kautar da su daga tafarki majalisi ya halakar da su. Ai wanda kaga shi ƙuru'uru ya zo musu ma yana musu barazana, yace da kaga wannan ai ya ci karo a ce su sun san shi sarai shi ya fitar da su daga aljanna, kuma a ce kuma sun ƙara ba kai buri ya hau, wannan ba zai ce ce wannan ba zai yi ba. To kaga yace kuma kaga in suka galanta shi a haka to zai zama kamar wato sun shiga wani abu, sun yi imani wani abu na rububiyyar Ubangiji, ya ce zai kashe ko to bace da Ubangiji zai raya bane dan idan sai aikata haka, inji shi Ibn Uthaymeen. To cewa wato Iblis ya zo musu karara, wannan zaka iya ya zo ne saboda ya riga ya cin tsammani cewa in ya zo musu ba karara ba ma ba za su sallama mushi, saboda ai sun san adawar da suke da shi da suka yabaro su tun sama. Wala kai yanzu ai shi zuwa yayi shi da yazo wannan barazanan ba ita ce fadan da ya musu ba ita ce wato abin da yake zai ya kai ya tike zai shi ba, shi matashi ya musu, saboda ai ba cewa da yayi ya musu barazana wannan ko wajen Ubangiji ai ba wannan ba dan ya musu barazana, shi abin da yake shi ne shi mushi da, amma da yazo sai ce zai kashe tunda sun sako zai aika ai an musu dai an so biya kashe. Saboda haka shi Ibn Uthaymeen yana ganin ka ai a wajen shi ba magana ne ya zo musu karar da ne ba, inda ya zo musu karar ya ce sai kun ce ba wa waye ne cewa ya zai kashe idan kuma akai dai akai biyu Ubangiji ya dauke su ya kashe kuma aka gani, wannan shi ne abinda ya faru. Saboda haka karar da ya zo saboda barazana da ya musu ne, amma me yake nema shi ne ai ya musu yaudaran kuwa tunda gashi ai ya sanya ya gwace Abdullahi suka ce Abdul Harith ba ya sanya su da wannan ba, ya sanya su kaga to kaga ya wannan ya wato ya shambace su din kenan. Al Harith wasu da sun malami sun tattauna akan cewa me ma'anar Al Harith a nan wajen, wasu da sun malami ba samu da yin magana ba wai shi ya faɗa ba, amma dai ƙarina tana nuna kamar gaskiyar abin da suka faɗa. Akwai Mujahid ibn Dabr ya su a tara ibn Da'ud Sadus Sa'id ibn Jubair sai to Al Harith ɗaya daga cikin sunayen shi ɗin ne, wai shi ɗaya da sunaye shi ma ba ya da Al Hakam sunan Ubangiji ta so kawai ya ɗauka ya sa ba kanshi ya ɗauki Al Harith, kuma Al Harith ɗan wani ɗan adam mai himma ne, to shi ya ba kanshi suna mai himman da ya fi kowane himma, ai ko ya fi kowa himma ko wanda ya wajen ɓanna ne kuwa wa ya kai shi ingizin mai kacin ruwa yana kuma da suna da alkunya Abu Murra, to shi suna cewa wannan daya daga cikin sunansa Al Harith, wannan baya don mutum ya samu ɗan shi Al Harith wannan ba wani matsala ba, wazalla ya faɗa ko hadisi cewa asdaqu ismin Al Harith Muhammad, wazalla ya faɗa kuma akwai Harith daga cikin sunan magabata wannan babu matsala. Ai dan yanzu kaman kai ne dan ya samu kashi Al Hakam kan za ka samu sai Ubangiji kuma ce mun je tunki Al Hakam kuma aya da yayi da awani ya dauka ya samu kashi Al Hadi ba sunansa ne ba. So anan da ake cewa wato Annabi Adam yayi ma Iblis wato ya yi shirka wani irin shirka yayi, shirkan da ake magana ba shirka ce ta da'a ba, shirka ce ta ibada ziriyan ba, wannan shine abin da shi Ibn Taymiyyah yayi qatala min da'awat as-sadiq yake faɗa, yace wa yace da'ala lahu shuraka ay shuraka fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi, shirka a da'a da suka yi masa amma ba wai ibada ziriyan din ibada ba. Bambanci shine kamar da aka sani ai ibada hakikanta ita ce da'a, babu wani wata ibada ba ce da'a ce argonta, to amma akwai wata nukta da shi kata da yake nufi ibada in kullu lahu ba iri bi ne, akwai ibadan da wata take sujada ne da ruku'i da ruku'i da sujada ne da tahiyya da waye, wannan ibada ziriyan da muke faɗa, wanda ko a wajen malamin fiqh ana kiran shi al-ibadat, kamar azumi, kamar zakka, kamar arfa, haji da sauransu, wannan haka ibada ce ziriyan. To kuma shi abin da yake cewa ba irin shi ne suka yi ma Iblis ba, saboda waɗannan abubuwa duka al-haqa'iq ne, al-huquq ne al-khassa, ubangiji ne kadai yake banta da shi. Lokacin nan zai ishe mu dai, ya huta ko? To abin da nake dai son in faɗa shi ne, kun san a cikin da'a ɗin da muke ma ubangiji iri biyu ne, akwai abin da yake ibada ce ziriya, akwai wacce take ba ibada ce ziriyan ba sai tana tikewa zuwa ga ibada a cikin da'a. Yanzu kaga za ku ga akwai abubuwan da za ka ga an ce ba a haɗa tsakanin Allah da manzansa a wuri ɗaya, amma kuma wasu abubuwa kuma duk da ibada ce sai ubangiji ya ce ana iya haɗa Allah da manzansa a wajen, kaga kamar wajen da'a adi'ullaha war rasula, kaga ya haɗa shi a wajen kuma ya haɗe shi, saboda me? Saboda wani ita ibadar da'a da zaka yi ubangiji ya riga ya toshe ta ta hanyar wasu dan manzon Allah ne kawai ake samun ta, haka zalika mahabba, kaga soyayya, soyayya Allah ka so Allah, dole zaka so Allah ta hanyar manzon Allah, in dai kasan soyayyan nan da kake ma Allah ta dai amfani, saboda al-mahabba ana iya cewa al-mahabba lillahi wa rasulihi, ata'a lillahi wa rasuli, ana iya faɗan haka, ana iya faɗan wannan, wannan shi ake kira wato da'a wacce take malami sai al-khasa'is al-mushtaraka, wasu abubuwa ne wanda suke al-huquq al-mushtaraka afwan, wasu abubuwa ne wanda suke ubangiji nasa ne abin hakikani, amma kuma ya sanya wasu mutane ta hanyar su kamar annabawa a mutan Allah, ba ta hanyar su ake samun wannan abu, saboda haka in zaka yi ma Allah sansa, in zaka kuma yi ma Allah da'a, to sai dai ka bi ta hanyar wannan jakazan da ya aiko, to wannan shi ake al-haqa'iq al-mushtaraka, su ma annabawa sa da yaluka su wanda aka dabbace shi da kasan ubangiji, wanda dole in kana son ka je wajen ubangiji sai ka je ta hanyar su, wannan shi ne abin da za mu muka in muke cewa sufaye nan ne ya halatta ka ce in za ka bauta ma Allah da irin wannan bautawar sai ka bi ta hanyar annabi, in za ka yi da'a sai ka bi ta hanyar shi dole, kitabu da sunna ba muna faɗa ba, kitabu da sunna, to wannan shi ne ake al-huquq al-mushtaraka. Sai kuma wanda suke kuma al-huquq al-khassa billahi ta'ala, wanda suke na Allah ta'ala ne kadai, wanda shine abin da yake da alaka da allantakan ubangiji ko kuma ubangijiyan ubangiji. Yanzu haka in zaka roka ya me zai hada, me yasa dole sai ka sa annabi a ciki, ai roko kace aka ce yanzu ba da'a ba ko soyayya, yanzu roko ake magana, ko kuma zaka tawakkali, kaga in zaka roka kai aikin ka daga kai bawa ne, kaga aiki da kake bauta ma Allah da shi, in kuma shi Allah ya biya maka bukatun shi bukatun ka ne, kaga kuma ubangijiyan ubangiji ne, arziki ya baka yanzu, to kaga duka da kashewa da rayawa wani aikin ubangiji ne, ba aikin annabawa ba, saboda haka wannan ya zama hakki ne na ubangiji shi daya, ana kiran shi al-huququl khassa. To shi abinda fata da yake magana, abinda annabi Adam yayi a nan shine ta babun da'a ce, a babun kaman kai ne wani wanda yake dan fashi ya kama ka isa roka wuka ya ce ka faɗa kafirci sai ka faɗa, ba ka faɗa ba, me ne bin adab yanzu shi ai tabbata kaga an mushi barazana ne za a kashe, kuma an kashe mushi ba ɗaya bari ba, saboda haka sai ya hakura mutum shi mukra ne an mushi tilas ne, to shi itamin da ubangiji ke mashi me yasa ko da aka yi masa wannan bai tsaya ya kuma da lamarin zuwa wurin ubangiji ba, shi don ubangiji ya nuna mai Iblis shi makasantacce ne, wannan shi ne abin da ubangiji ya masa, shi kuma sai ubangiji ya zargi adam akan wannan kamar yanda ya zarge shi a lokacin da ya ci wannan dabino, amma cewa ubangiji ya kira abin shirka ko kuma shirka ba, ai da ba babu wani wanda ya san Allah Ubangiji sai wani nau'i na shirka ya taba shi. Ai ko mutum wala ko ƙarya mutum yayi da ya ƙarya Allah ne ya sa shi, ba Allah ya sa shi ba, san zuciya shi ne ko san zuciya shi, ai ba Allah tare yayi da shi. To da haka ba magana ce ta yayi ya bauta ma shi dan ba, ko ya ce dan dan mu zai bauta ma shi dan shi zai da suka ce da yace zai kashe in ba sa mushi Abdul Harith ba sai suka sa mushi. Shi ba Ubangiji suna yin wannan sai ya sako da aya yana musu fada wanda daga baya kuma a suka wato lura da abinda suka yi ba su kyauta ba. Wannan insha Allah in muka zo za mu tashi akan wannan matashiyan muka zo sati mai zuwa. Na san dai insha Allah a dunkule dai an fahimci uzun adabu Adamu. Adabu Adamu ba shirka yayi shirka na waya yaji ya mishi sujada ko ya mishi ruku'i ba, a suna ne ba, a suna Abdul Harith. Abdul Harith kuma Al-Harith ba Abdul Iblis ba, an raba Iblis aka ce ba Al-Harith shi kan sunan ba ai shi hace a cikin ta in ka ce Abdul Harith. Kuma ita kanta ubudiyya din bauta din ai kaga ita kanta akwai shubha. Ai in aka ce wai mutum bawa wani ne ba, wannan baya lazumta cewa wai bauta ne na wanda yake yana son wanda yake bauta din. Ana iya zama mutum a ce bawa wani ne ba, ba ma san wanda yake bauta din, baya san shi, amma a lafiya sai ya tsince kanshi a irin wannan yanayi. Saboda haka Annabi Adamu Abdul Harith da suka sa ma yaron sun sa ne saboda su huta daga sharrin shedan. Ubangiji ya zarge su saboda da ma ina ma ake san majalan bazan zuwa gare shi. Insha Allah muka zo za mu tashi a wannan gaban dai za mu tashi insha Allah sai kuma ƙara shi maganar Ibn Hazm Bahili da yayi akan cewa ya halatta a sa ba da Abdul Muttalib, ya halatta ko bai halatta ba, wannan insha Allah shi ne zama madashin katim idan muka zo sati mai zuwa. Abinda muka tarbi Allah ya ba mu dada, abinda muka kusa Allah ya fi mana. Ina fata insha Allah babu wani wanda aka daure maka, kowa ya san abinda aka yi. Yawa insha Allah ta'ala. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم نعم النبي ne mukallaf haka zuwa cikin hadisi. Annabi ne wanda Allah ta rike mishi magana kai da kai. Eh wadai da kai. Nabi ne mukallaf. Kuma wannan bashi baya cin ba kuma ya nuna ko gungun ba aiko malaika Jibril. Jibril ba ya zo ya dinga yana mu'amala da annabawa shi. Aiko da Annabi Musa shi ma Allah ke mishi magana ba tare da wani hijabi ba, amma kuma ka aiko shi Jibril bai. Ana isa mu wannan, amma dai manzo Allah ya faɗi cewa an tambaye shi Annabi Adamu, Annabi ne eh Annabi ne nabiyyu ne mukallaf. Mukallaf shi ne Allah ta'ala ke mishi magana kai tsaye. Kuma ka ko ayatul Qur'ani ma ayyana Allah ya mishi magana. Ka kai tsaye ke cewa ya Adamu ya Adamu. Iskun anta wa zawjuka aljanna ma sha Allah. Ya eh ah wannan ba wa'ayi ne na annabawa bai, wannan wa'ayi ne na shugiya da Ubangiji ya bata. Sai dai kuma duk da haka kuma Ubangiji ya gargata mata abin da ya nuna mata, ba ba wa'ayi ne na annabawa ba. Ita ma annabawa dai mu duk wannan babu wata annabiya bace. Wanda shi ne magana mafi inganci, babu wata annabiya da Ubangiji ta aikowa mata. Saboda babu wani annabi face dole ya huda da maza, za a iya fita jihadi, za a iya kaza. Ubangiji bai sanya wata wilaya uzma ga mace ba. Duk wannan iya yin da mata ke yi cewa su ayi kaza 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 za su zo su yi miki takara. To dai kawai sai su tura ta mana gida ne su je na kula mana da yara. Shikenan mu koma a yanzu ma muka kare. Duk ga yadda rayuwar boko yanzu yara sai dai ka kai su kan safe sai ba su dawo ba sai magariba. Zai ya kana ranar sun ci abinci dai sun kwata su yi bacci. Sai musu supplements sai ka sai kaza saboda su dinga girma, in ba ka ba su girma ba. Duk a takura suke kolon da aka takure ta. Amma yanzu a tuyo mata kuma su kai wai su je Abuja. Saboda sun za su je wai ai majalisa ce wai ba imama ce uzma ba. Wannan magana ce wacce take zalla ce kuskure ce kwarai da gaske. Kuskure ce a ce wai mace. Wai za ta iya yin wani mafi 'yan majalisa ko wata kaza ko wata kaza. Wannan shi dan woman leader da waye da meeting da ake yi a odd hours ce maka ce ba za ta yi ba, zuwa da za a yi za a ɗanyi manuban zaɓe ai kaza ai kaza, in ma ta rikice ma ba da shi za a je rikiman zaɓen ba. Sannan kuma yanzu gashi za ta bar gida ta tafi ta Abuja, ka ga shi kenan sai ka ganta kai na mutum, ka zama matan ita ta zama mutum. Sai ka ma fara ta iri-iri. Banda mukhalafa tsakanin maza da mata, banda kuma kawai taje ta zauna haka nan kawai a kawana ba a majalisa, wani yayi magana shikenan ya za ta yi kyakkyawa haka kawai ya yi fasiki ne dama duk ya biya ya hanke mata kamar yadda aka yi da wale sunan Natasha da waye sunan ɗayan Fabio. To ba ga ruwan nan ko so kake din mu je mu lalace a banza irin wannan aikin ba zai yi ba. Saboda haka mata kamar yadda Ubangiji ba su annabta ba, to kuma Ubangiji ba su bai ba su wulatul ubma ba, bai ba su wani abu za su shiga cikin mutane maza suna cuɗanya ba. Ya ba su wani abu wanda yake in ba shi ba za a rayu ba. Shine tarbiya yara, tarbiyan gida, tarbiyan a gari ma baki ɗaya. Allah ta'ala ya gane da bayinsa. Assalamu alaikum warahmatullahi.